jirgin kasan China mai shika matukar gudu wanda zai ratsa kasar Laos.
To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Bayan amincewar da majalisar zartarwar Najeriya ta yi na ware zunzurutun kudade har naira biliyan 797 da naira miliyan 200 don sake shimfiɗa titin da ya tashi daga birnin tarayya Abuja zuwa Kaduna har ya isa jihar Kano. 'Yan kasar sun fara bayyana damuwarsu kan yadda aka saba ware zunzurutun makudan kudade don gyara a baya kuma ba a gani a zahirance. Suna ci gaba da bayyana fargabarsu da cewar za a koma gidan jiya na ware kudade a takarda amma ba a ganin aiki a zahirance. Daga birnin tarayya abokin aikinmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Amuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yadda zai dade bai lalace ba kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana.
Hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano, hakikanin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mun dai ba wani abu ba da ake daka Kaduna ko zuwa Kano. Ulicin zamu ci abinda yi daga garan Kawu abinda yi Kano, su wa'annan ayyukan dai ta wuraren zare din nan abinda yi Marravan Jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane length mota uku za su iya jiruwa su tafi su tafiya, amma daga bypass abinda yi Abuja Junction gaskiya hanya ko kasan bisa sai haka. Dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bisu ba, to gaskiya duk inda na yi tafiya irin haka daga Abuja zuwa Kaduna ba ƙaramin wahala nake sha ba, zaka fasa taya zaka yi miye hanya ba kyau kuma ya lalace ubon ba dadi. Gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan, ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abun ya tafi a haka, a'a bibiya yana da kyau. Rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu.
Ministan ayyuka Babba Tunde Fashulani ya bayyana cewa majalisar zartaswar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa titunan da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar Laraba.
Council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconstruction.
Masani a sha'anin tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi bayani akan tasirin da sake shimfiɗa titunan zai yi.
Idan muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara ba da shi akan biliyan 155 wanda kuma yanzu ya sake sabon salo, to za mu ce ya shafi wato hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin kasa, wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su, to ya kamata lalle a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kudaden kuma an gama su. Wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai, amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin kasa wajen samar da zirga-zirgar mutane, ma'aikata, harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin kasa.
Idan ba an manta ba, a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titin Abuja zuwa Kaduna da Kano, aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar zartaswar kasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, an tarar da gawar sojar Koriya ta Kudu ɗin nan mai sauyin jinsin halitta ta farko a gidanta jiya Laraba, sama da shekara guda bayan sallamarta daga aikin soji. Hukumomi a birnin Chanju na yankin tsakiyar ƙasar da ke kudu da birnin Seoul sun ce masu ayyukan ceto sun je duba matar mai suna Ben Hiso, bayan da ma'aikatan lafiya na fannin lalurar kwakwalwa suka kasa ji daga gare ta tun ranar 28 ga watan nan na Fabrairu. Hukumomi sun ce ta yi kwanaki da mutuwa, to amma ba a san musabbabin mutuwar ta nan da nan ba. A cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap, asibitin masu lalurar kwakwalwa ya ce Bin Huso ta taba yunkurin kashe kanta watanni uku da suka gabata. Ganin sama da dala biliyan 70 ake juyawa a harkokin mugan kwayoyi a kowace shekara a Asiya, kwararru a yankin sun ce kaman da aka yi kwanan nan na gaggan masu safarar mugan kwayoyi da kyar ya iya dakile safarar miyagun kwayoyi na lokaci mai tsawo. Yan sandan Holland sun ce sun damke sai Cilo a watan Janairu, wanda ake zargin cewa shine madugun kungiyar safarar mugan kwayoyi a Asia da ake kira da Company ko kuma Samgor a Cantones. Ana zargin cewa kungiyar na samun gwamman biliyoyin daloli daga harkar kwaya a kowace shekara a yankin. A watan Fabrairu kuma, yan sanda sun ce sun damke Li Jongchak, wanda ake ganin shine madugu na biyu. Kwayar da tafi samarwa kungiyar kudi ita ce methamphetamine, wadda ake yi a tsakanin Myanmar, Laos, Thailand da kuma China, saboda wadata kasuwannin Japan da Taiwan. A ƙarshe, yar jaridar nan ta ƙasar Filipino mai shan fama, Maria Reza, ta bayar da ba'asi a yau ɗin nan Alhamis a wata kotu a birnin Manila a tuhumarta da ake yi da rashin biyan haraji. Tuhume-tuhumen da ake ma Reza, mawallafiyar wata kafar labarai ta yanar gizo mai suna Rapla, na ɗaya daga cikin jerin matsaloli na doka da ita da sauran masu suka ke cewa duk yunkuri ne kawai na tsorata 'yan jarida da shugaba Rodrigo Duterte ke yi.
Labaran duniyar kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga sauran rahotanni. Gwamnatin jihar Plateau kuwa ta dau azama wajen ganin an fara gabatar da sabon shirin hadaka na gwamnatin tarayya da na jihohi na samar da shirin rugga don takaita wa alhalu ga Fulani makiyaya da kawo ƙarshen matsalar fadace-fadace a tsakanin manoma da makiyayan. Daga birnin Jos ga Zainab Babaji dauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Plateau ta amince da kudirin dokar da zai ba makiyaya damar shiga tsarin kiwo na zamani a jihar. Tsarin kiwon na zamani wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro a cikin wani shirin da zai ba makiyaya da manoma damar gudanar da harkokinsu cikin tsanaki da samun riba mai yawa, ya kuma ba jihohi damar zaben irin tsarin da ya dace da su. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjang, ya ce jihar Plateau na cikin jihohi uku a shiyar arewa ta tsakiya da gwamnatin tarayya ta zaɓa don fara shirin.
Idan har kuka samu muka cima buri, mutane za a karfafa su ajiye dabbobinsu a go ɗaya. To mun riga mun sami guri a ƙanana hukumomi na Kanam da na Wase. Kin san a kwanan baya akwai cece-kuce akan jama'a suna da tsoro kar a kwace musu gonakinsu. To gonakin na gwamnati ne za a bayar domin a fara wannan tsari. Makasudin abin da ya samu ake so a yi wannan, domin irin fadace-fadace da suke tsakanin makiyaya da manoma shi ne ake so a kawar da shi.
Mutane za su tattara kayansu ne su koma guraren da kuka samar musu?
Waɗanda suke da nufi da niyya su koma waɗannan gurare za a yarda musu su koma waɗannan gurare, domin za a yi musu makaranta ma da asibitin dabbobi da na jama'a, a sa musu ruwan sha har da dam-dam da na ruwa da dabbobi za su sha, a tana da musu ciyawan da dabbobin da za su ci. To waɗanda kuma ba su iya sun je waɗannan gurare ba, in kana da dabbobinka a gida sai ka keɓe inda za ka ajiye su, domin idan wannan doka ta kan kama zai zama laifi idan ka bar shanunka ko awakinka suna yawo a tituna kawai.
A ɓangare guda kuwa, shugaban kungiyar Meti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau, Alhaji Nura Muhammad, ya ce sun amince da tsarin sai dai akwai wasu shawarwari da suka ba gwamnati kafin fara shirin.
Muna so gwamnati ta yi wannan aikin amma ta yi shi a cikin lokaci wanda za a iya amincewa da shi. Na biyu, sai an karantar da jama'a ga yadda abun yake, ga alfanun shi, ga ribar sa. Sannan kuma sai sun gani a ƙasa an kawo shanu 30 an ajiye su ba da riba mai kyau fiye da abin da saniya 100 take bayarwa. Su da kansu za su shigo cikin wannan tsari. Mu tabbata gwamnati ta sa wannan abu yadda zai dore nan da shekara 100 abin da ake yi kenan.
Shirin ya kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin manoma da makiyaya da gwamnati da kuma masu son zuba jari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne a kan shirye-shiryen haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To masha Allah, likita, mun ji irin ma shirin da ya kamata a yi kafin samun juna biyu da matakan da ya kamata a ɗauka bayan an samu juna biyu. Daga wani wata bayan mace ta samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen haihuwa?
To shirye-shiryen haihuwa yana farawa ne daga lokacin da aka tabbatar da cewa an samu juna biyu, saboda yanayin wannan za ta iya zuwa ba a kan yadda aka tsara ba. Na daidai a lokacin da ake bincike na haihuwa nan a cikin gwaje-gwajen da ake misali, za a iya gano cewar mahaifiya tana da misali a ce bambancin jini, misali a ce ko tana da abin da ake cewa negative blood group, wanda idan shi kuma mai gidan ya kasance yana da positive blood group, akwai allura da za a shirya wadda tana da dan tsada, misali saboda bayan haihuwa za a ba ita mahaifiyar jariri. To wannan abu ne tunda suna buƙatar kuɗi, to daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen ciwo waɗannan abubuwan da za su iya tasowa, za su buƙaci kuɗi, sai a fara tunanin yadda za a ɗan fara tanaji zuwa wannan lokaci. Sannan haihuwa nan tana iya zuwa ya kasance ba haihuwa al'ada da aka saba ba ce, haihuwa ce da sai an yi aiki. Idan ku za a yi aiki, to shi ma kaga za a buƙaci kuɗi bayan yin aikin nan da magunguna. Sannan za a fara tunanin kayayyakin jariri da sauransu na abin da ake buƙata. Idan ya kasance a bincike da aka yi mahaifiya lafiya, jariri lafiya, kuma ana tunanin haihuwa ta al'ada lafiya lau ba tare da sai an yi aiki ba, misali kuma Allah ya kaddara hakan ta faru ba a haifi yaron kafin lokacin haihuwarsa ba, to kaga kenan daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun zuwa lokacin haihuwar watakila za a dan samu wasu ƴan watanni masu tsawo. To amma juna biyu abu ne da za a iya samun akasin haka, ana iya bayan kamar sati 28 ko abin da sama da haka ana iya samun haihuwar bakwai ne, wanda kaga kenan ba lokacin ake zaton haihuwar nan za ta zo ba. In an dan yi shiri dama ana dan yin tanaji, to sai kasance matsalar ta zo da sauki. Amma in ba a shirya komai ba, ta zo bagatatan sai ya kasance akwai matsala. Saboda haka daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun nan ya kamata a fara wannan tanadi. Idan an a lokacin da ake bincike an tabbatar da cewa misali aiki za a yi, to za a fara tunanin aikin nan misali zai buƙaci jini, kuma wani irin kalar jini. Sannan a fara tuntuɓar ta ya za a samu jinin nan, misali in ƴan uwa ne za su bayar da sauransu. Sai kasance kenan an yi abin a tsari yadda ba zai zo bagatatan ba wanda zai tayar da hankali.
To likita, musamman ma da kai maganar haihuwa ta al'ada da kuma wanda za a yi aiki, aikin nan da dalili ake yin sa, ko kuma kawai mace za ta iya zuwa ta ce ni ba na so na haihu da kaina, kawai a cire min yaro na?
A kasashen mu har yanzu za ka ga duk wanda aka yi aiki wanda abin da ya shafi lafiyar ta ne ko ya shafi lafiyar jarirai. To amma a wani bangare na duniya an kai wannan matsayin inda mace za ta ce ita ba ta son kawai ta yi naƙuda, tana son kawai a cire mata jariri ba ta son ta yi naƙuda, kuma ana yin irin wannan din. Amma dai a kasashen mu har yanzu yawancin haihuwar da ake ta aiki abin da ya shafi lafiyar uwa ne da kuma lafiyar jariri.
Shin menene ma mahimmancin shirye-shiryen haihuwa ga iyaye da kuma shi jariri?
To duk abin da aka yi tsara shi aka shirya shi, insha Allah za a samu nasara ba tare da an wahala ba. To amma abin da ya zo bagatatan babu wani wani tsari zai iya kasancewa ya hargitsa al'amar mutum gaba daya. Zai iya kasancewa fa misali ya kasance mace ba za ta iya haihuwa ba sai an yi aiki. To amma ba a bincika an tabbatar da haka ba. Sai ka ga ta yi nakuda misali ta kwana biyu kafin a je asibiti. Sai bayan an je asibiti ne sai a duba cewa ai da matan farko wannan matar bai kamata ma a bar ta ta fara nakuda ba. A wani lokacin sai kasance jaririn ma ya mutu kafin a zo asibitin.